أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فهل عصيتم توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا أيها المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول يا الله سبحانه وتعالى مكوا مكوا مشين يا دم ونرانا تلهدي وند يوغو مشاهد قوة رمضان هجر منزو صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكزو مدينة دبو حير الأليه دقى أربعين دبيار wanda ya dace da 24 ga watan uku miladiya 2024. Muna cikin suratul qital, sura ta 47 a jerin surorin alqur'ani daga suratul fatiha. Wannan aya ta 22 da ta 23 da ma da hudu an karanta su a jiya. Lokaci bai ba mu damar ambato wasu daga cikin bayanan malamai akan ta ba. Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa fa hal asaitum, shin yanzu ba ku gani cewa in tawallaitum, idan kuka bijire kuka juya baya, an tufsidu fil ardi, za ku ci gaba da yin barna a bayan ƙasa, wa tuqatti'u arhamakum, kuma ku dinga yanke zumuntarku. Al-Imam Sa'idi rahimahullah ta'ala a cikin tafsirin sa Taysirul Karimir Rahman fi tafsir Kalamul Mannan yake cewa wannan aya tana nuna mana abubuwa guda biyu ne. Babu na uku, ko dai bin Allah sau da kafa ko kuma barna a ban kasa. Duk wanda ba Allah yake bi sau da kafa ba, to kalantse ba ka da kafara barna yake a ban ƙasa, sai dai barnar ta zama babba ko ƙarama gwargwadon yanda ya samu kansa, gwargwadon yanda shedan ya yi masa shifta. Mun yi bayani a jiya cewa akwai alaƙoƙi da Allah subhanahu wataala ya ƙulla tsakanin bayi, alaƙa ta zumunci ta jini. Mafi yawa ayoyin alqur'ani in suna maganar zumunci, ana maganar zumunci na jini, kamar yadda muka ambata bangaren uwa ko bangaren uba. Sannan akwai kuma alaka da Allah ya kulla ta musulunci, ta imani. Innamal mu'minuna ikhwa, al muslimu akhul muslim. To sannan akwai alaka da Allah subhanahu wa ta'ala ya kulla ta yan adantaka, kai dan adam ne shi ma dan adam ne. Walaqad karramna bani adam, dan adam Allah subhanahu wataala ya mutunta shi, ya girmama shi. Shi yasa daga cikin karimcin da Allah ya yi wa dan adam, thumma amatahu fa aqbara, Allah shi yake karbar ran dan adam kuma shi tanada masa abin ne shi. Ko ba musulmi bane idan ya mutu ba za a ja gawarsa a jefar kamar yadda ake jefar da kare ko jaki in ya mutu ba. Daga cikin martabawa da Allah ya musu sai an yi labi an binne shi. To wannan alaƙoƙin duk lokacin da ya zamo mutum ya kangare wa dokokin Allah, babu wacce zai iya ɗabbaƙawa irin yadda ake buƙata. Yanzu za ku ga cewa hatta jinsin dabbobi, to Allah ya sa ƙaunar junansu tsakanin jinsinsu. Duk mugun halin dabba za ka ga tana daga kafa a wajen yar uwata jinsinta. Daga cikin dabbobi masu mawuyacin hali a jeji, damusa tana ciki, kura tana ciki, kerkeci yana ciki. To duk da mugun halin waɗannan dabbobin, idan ka ga sun yi kan ɗan uwansu, akwai dalili. Misali, kerkeci daga cikin munin halinsa bai yadda ɗan uwansa ya je ya ci wani abin da shi bai ci ba, shi yasa ya kerkeci idan ya je ya ci nama, to duk inda jini ya daga a jikinsa sai ya lashe shi, ba zai yadda ya shigo cikin jinsinsa su ji wannan ƙanshi su a wajensu, tunda jinin ƙanshi yake. Idan ko ya kuskura, to zai gane kurinsa in ya je da wannan. Shi yasa idan ka ga kerkeci ya yi kan ɗan uwansa da ya kusa, to wannan laifin da ya yaso kansa bai jawo shi a cikin harka ba. Wannan shi ne matsala. Amma in ba haka ba, ba za ka taɓa ganin kirkeci ya zo yana ya kusa ɗan uwansa yana cizonsa ba, sai dai wasa da wani muda'a ba tsakaninsu, haka nan kura, haka nan damusa. To amma yanzu ku duba yadda halin ɗan adam ya kasance a yanzu. Da cinikin bayi ake, a kama bayi a je a sayar da su, to yanzu ɗan adam ake safara. Abun bakin ciki har lalacewar ta kai sari ake, akwai wanda za su kama su ce ku biya kaza, in baka ba za su sarar. Wallahi lalacewar ta kai haka. Wanda suka siya su ce to da an ce ku ba da kaza, ba ku ba bayan su sun saya riba suke nema. To wannan shi ne ƙarshen lalacewa a rayuwar ɗan adam, shi ne abu mafi muni a rayuwar ɗan adam. Shi yasa manzo alaihi salamu daga cikin abin da ya faɗa na narko, ya ambaci hadisi, ya ambata mutane uku wanda Allah ba zai kalle su ba, ran tashin alkiyama ba zai tsarkake su ba, kuma suna da azaba mai raɗaɗi. Ya ce rajulun ba'a hurran wa akala samanahu, mutumin da ya sayar da ɗa ya ci kuɗinsa. Ibn al-Uthaymeen yake cewa daga cikin irin waɗannan akwai kidnappers wanda suke kama ɗan adam su yi garkuwa da shi, su sai an ba su kuɗi sannan ya zama ainihin su sake shi. Yanzu sun daina noma, sun daina kasuwanci na dabbobi ko kayan amfanin noma, ɗan adam yanzu shi ne jarinsu, shi ne kasuwarsu. Kuma wallahi duk wannan ajiye umarnin Allah, dokokinsa ne a gefe, a ɗauki abin da aka ga dama. Shi yasa ko dai ka bi Allah ko kuma ya zama shi shedan shi ne mai baka umarni, shi ne duk abin da za ka yi a rayuwa shi zai dora ka a kai. To in kuka duba wannan aya sai ta ambaci abubuwa guda biyu, fa hal asaitum, shin yanzu ba kwa gani, in tawallaitum, in kuka juya baya, abinda zai biyo bayan juya baya, an tufsidu fil ardi, sai aka ambaci barna a ban kasa, hatta yanke zumunci yana daga cikin barna a ban kasa. To amma kuma saboda muninsa sai aka yi alƙafinsa, aka ce wato qati'u arhamakum, kuma ku ci gaba da yanke zumuncinku. Ya zo a hadisi lokacin da duk Allah ya gama halittar komai da komai, sai zumunci ya tashi ya kama maƙyangyaman al'arshi, ya ce ya Allah, wannan halin, wannan yanayin, wannan wurin shi ne wurin da duk wani wanda zai nemi alfarma ya kamata ya nemi alfarma. Ya Allah, ni wace alfarma za a yi mun? Sai Allah yake cewa yanzu bai ishe ka ba, duk wanda ya yanke ka na yanke masa, wanda ya sadar da kai na sadar masa zumunci, ya ce wannan ya ishe ni. Allah ce to mun yi maka wannan. To shi yasa malamai suka ce in har kana yanke zumuncin ƴan uwanka, har kaga kana ci gaba a rayuwa, to ana maka shigo-shigo ba zurfi, ana yi maka talala mai kamar sake, wanda akwai ramin da zaka fada ba zaka iya fitowa ba, Allah ya kiyashe mu. To saboda haka wannan laifuka dole ne dan adam yayi kokari yaga cewa duk wani abu da ya amsa sunan barna a ban kasa yaga cewa ya kauce masa, duk wani abu mai suna yanke zumunci yayi kokari ya kauce masa. Alhamdulillah, daga cikin abin da ya faranta mun a safiyar yau, ɗaya daga cikin ƴan uwa masu sauraron karatunmu a wani gari da dan nisa ya turo mun text message yake cewa mallam muna godiya wallahi sakamakon karatun jiya da aka saka akwai yan uwa da suke gaba da juna ba sa ga miciji amma sun daga cikin masu sauraron wannan karatu a yau sun sulhunta kansu da kansu wannan al'amarin wallahi na yi farin ciki da shi kwarai kuma muna fatan Allah ya ƙara amfanar da mu abinda muke ji yau da kullum Allah subhanahu wataala sai ce ulaikal ladina la'anahumullah wa intananka sune wanda Allah ya tsine musu ya nesanta su daga rahamarsa fa asammahum sai ya kuruntar da su wa a'ma absarahum kuma ya makantar da gannansu to wannan ismul ishara da aka ce ulaika da suwa ake mafi yawan malaman tafsiri sun ce su dai waɗannan mutanen da ake magana wanda suke wannan miyagun laifuka barna a ban ƙasa da kuma yanke zumunci wannan shine ra'ayin da yawa daga cikin malaman tafsiri suka ce ismul ishara yana komawa zuwa ga wannan domin al'adar alqur'ani idan aka ambaci wata magana aka ambaci ismul ishara to yana komawa zuwa ga wannan maganar da aka gama to sai dai shi al-imam ibn ashur a cikin tafsirin sa at-tahrir wa at-tanwir yana cewa shi a fahimtar sa wannan ulaika ba tana komawa zuwa ga ita wannan aya da aka kammala bayani akan ta ba tana komawa zuwa ga waccan aya wadda Allah subhanahu wataala yayi bayanin afa man kana ala bayyinatin min rabbihi kaman zinahu amala an su amali wattabu ahwaahu ko kuma wanda yake baba Allahu ala qulubihim wanda Allah ya rufe zukatansu an yi maganan kafirai da munafikai shi ibn ashur yace shi yana ganin saboda nauyin wannan gabobin na farko la'anta ta shigo duk wanda Allah ya la'ance shi wannan ya tashi daga aiki ulaika alladhina la'anahumullah wa man yal'anillahu falan tajid lahu nasira duk wanda Allah ya tsine masa ba zai taba samu wanda zai taimake shi a ban kasa ba to la'anta abubuwan da suke biyowa bayan ta masu yawa ne akwai shiga wuta har abada akwai haramta wa dan adam aljanna to ibnu ashur sai yake cewa yana ganin ita wannan ko shi wannan ismul ishara yana kuma zuwa ga wa'incin wanda qaba Allahu ala qulubihim wattaba'u ahwa'uhum tare da cewa shi ma a ƙarshen ayar sai yake cewa to a cikin wannan aya fa akwai ishara cewa barna a ban ƙasa da yanke zumunci yana daga cikin ayyukan kafirai kuma yana daga cikin manya-manyan laifuka a ban ƙasa kuma ya kamata mumini ya nisanci wannan ayyuka shi da kansa ya faɗi wannan to wannan ibara ta ibn ashur ba za a ce ai wance kalli da ita ba kuma ba za a sallama mata gaba ɗaya ba sai dai anan za mu iya cewa barna a ban ƙasa suna ta tara shi ma yanke zumunci suna ya tara akwai barna a ban ƙasa da yanke zumunci da zai kai mutum zuwa ga la'antar Allah subhanahu wa ta'ala sannan akwai barna a ban ƙasa da yanke zumuncin da ba zai kai halin a ce Allah ya la'anci ɗan adam ba alal misali daga cikin barna a ban ƙasa akwai shirka akwai tsafi akwai halatta haram akwai haramta halal to duk wanda zai yi wannan ko shakku ba Allah ya la'ance shi kuma ya nisanta shi daga rahamarsa indai ba tuba ya zama ya janye ba sannan daga cikin yanke zumunci akwai wanda zai yanke zumuncin dan uwansa saboda yana musulunci shi kuma ba musulunci yake so ba dan uwansa yana san abinda Allah yake so shi kuma baya san abinda Allah yake so to kaga wanda zai yanke zumunci saboda wannan zai iya kasancewa daga cikin wanda Allah ya la'ance su ya kuramtar da su sannan kuma ainihin ya rufe gandansu wannan ko shakku babu to amma idan ya zamo wata barna ce wacce ba za ta kai kafirci ba za ta kai ridda ba kuma yanke zumuncin zai iya zama waƙila saboda wani ɗan son zuciya saboda ɗan wani abu na rayuwar duniya wani zai iya juya ma dan uwansa baya wala Allah juya bayan na wucin gadi ya juya ma dan uwansa bayan ran sai yana bace yana cikin hadi mara dadi wala Allah daga ba zai iya dawowa ya gyara to wannan kaga ba za a tabbata al'anta Allah subhanahu wataala ainihin akan sa ba tare da cewa ba ma dan uwanka na jini ba dan uwanka musulmi idan ka yanke alaka da shi hadisi ya tabbata cewa dukkan ranar litinin da alhamis Allah yana aiko mala'iku su zo su yi wa bayi bishara an gafarta musu an kyanta su daga wuta to amma idan aka zo kan mutum biyu wanda ba sa ga maciji da juna sai Allah ya ce da uhuma hatta yusaliha wannan hukali sai sun sulhunta juna sai sun ainihin yadda da junansu to kaga shi kansa wani ai akwai hadari a ciki a ce an zo da niyya a gafarta muku a ce a'a ku a kyale ku har sai kun yadda da juna kun yi sulhu to idan rai ya da zakafin ku yi sulhun fa kaga akwai matsala Allah ya ba mu iko mu gyara to saboda Allah subhanahu wataala sai yake cewa wa'annan sune wanda Allah ya la'ance su fa asammahum sai ya kuruntar da su duk lokacin da zaka ji Allah subhanahu wataala a cikin alqur'ani yana maganar makaho da mai gani da kurma da mai ji to ba wai makanta wanda mu muka saba ba ko kuruntaka wanda muka saba Allah ya ce masallu fariqaini kal asammi wal basiri was sami hal yastawiyani mathala kaga anan da Allah ya ce masallu fariqaini kal a'ma wal asammi kaman makaho da kurma anan makaho ake nufi fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur ba wai ido ne yake makancewa ba zuciyar da take cikin kirji ita ce take makancewa Allah ya ga malan naman yana cewa zuciya in ta makance ganin ido bai fa'ida ba walaqad زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها كان كننسو وإننسو أكي مغنى فأصمهم ألا يأكلن تدكن ونسو دون شرمن دونية دون شكين دونية duk wasu kada kada da wake wake zai fi kowa ji wala Allah ya fi ka fadin kunnuwa amma ba yanda za a yi gaskiya ta shiga kunnansa in ma ya ji ta to iya fatar kunnan ne ba za ta shiga cikin zuciyarsa ba sannan ya fi ka gani idanuwansa dara dara amma sai dai ya ga barna sai dai ya ga shirme sai dai ya ga abinda babu yarda Allah a ciki amma duk abinda ya zamo Allah ya yi fushi da shi barna ce saban Allah ne to anan ganin sa yake karewa wannan shine bayanin da alqur'ani yake tafe da shi duk lokacin da Allah zai ce wa ma yasawil a'ma wal basir mai makahu da mai gani ba za su yi daidai ba to ana nufin mutumin da yake miƙaƙƙe da karkatacce mai bin Allah da wanda baya bin Allah to kenan da aka ce fa asammahum Allah sai ya kuruntar da su ba wai ba sa jin magana ba suna jin magana wala Allah sama da kai wala Allah wa'azin da ake ma shi ya fi ka sauraron wa'ansu tashoshin amma zai yi aiki da shi ba zai yi aiki da shi ba domin mutum ya ji gaskiya ya yi aiki da ita wallahi baiwa ce daga Allah wallahi ni'ima ce daga Allah wani zai ji sama da abin da ka ji amma ba zai ɗauka ba zai ga sama da abin da ka gani kuma ba zai ɗauka ba to ƴan uwa wannan aya kamar yadda muka faɗa jiya da sauran lokuta cewa ashe saban Allah zai iya sabbaba maka waɗansu matsaloli masu muni kun ga wancan abin da suka yi barna a ban ƙasa da kuma yanke zumunci to wannan shi ne ya sabbaba masa suka zama suna da kunnuwan da ba sa jin gaskiya da su shi ya sabbaba masa suna da idanuwan da ba sa ganin gaskiya da su ashe wannan yana nuna mana saban Allah zai kai dan adam a mahallaka in dai bai tuba ya daina wannan sabon Allah ba. Allah ka ba mu iko mu gyara. Sai Allah ya ce afala yatadabbaruna alquran, shin yanzu su waɗannan ba sa yin duba na tsanaki su yi lura ta fahimta dangane da alqurani? Am ala qulubin aqfaluha, ko ku akwai waɗansu makullai ne akan waɗansu zukatan? Malaman tausiri suka ce wannan gaba ta farko tana nuna mana ashe hanyoyin shari'a shine bibiyan alqurani sau da kafa. Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkar ulul albab. Allah ya ce wannan alqurani wani littafi ne mai tarin daraja da muka saukar da shi zuwa gare ka, don me? Liyadabbaru ayatihi, domin su kula da ayoyinsa, duba na fahimta, duba na tsanaki, duba na neman shari'a. Shi alqurani ɗayan biyu idan ka shiga cikinsa da neman shari'a, to Allah sai ya shiryar da kai insha Allah. Amma idan wani san zuciya kake da shi, kake so sai ka bibi alqurani, ka samo ma wannan son zuciyar gindin zama, to zaka samu. Saboda shi alqurani hammal ne, mai daukan fuskoki ne. Yanzu zaka ji ana fadin fira abdalla, akwai mu'tazila, akwai jabariya, akwai qadariya, akwai khawarij, akwai zahmiya. Duk wannan sai kaga abin tausayi za su yi maka hujja da ayoyin alqurani. Duk waɗannan da awon musulunci suke, kuma kowanne zai ce maka aya kaza ita ce dogaransa, aya kaza ita ce hujjarsa. To amma a inda gizo yake sakar, a cikin sahabbai ko cikin tabi'ai, waye fassara ayar a yadda shi ya fahimta? To anan ne kaga za a rabu. Shi san zuciyarsa ita yake so yaga cewa ya tabbatar. Yanzu ku duba, akwai masu aqidan Ahmadiyya, mabiya Ahmadul Ghulam, wanda su a gunsu Ahmadul Ghulam Mirza da ya zamo ya mutu, su suna ganin cewa shi annabi ne, a wajensu annabi ne, kuma su a wajensu alqurani shi ya nuna wannan annabin nasu zai iya zuwa. Wa idha khadha Allahu mithaqan nabiyina lama ataynakum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunna. Wai Allah shi ya riki alƙawari da kowane annabawa cewa saboda abinda na baku na littafi da hikima, sannan wani manzo ya zo muku. A nan aka ce manzo duk wanda ya zo ya nuna shi manzo ne, aka gamsu shi kenan. To shi ma yanzu ya zo da dalilai da abubuwa da suka nuna karamomi, saboda haka su a gunsu wannan aya ta yi ishara zuwa ga annabtarsa. Latu'minunna bihi, dole ku yi imani da shi, wala tansurunna, kuma ku taimaka mashi. Kaga wannan da awon musulunci suke, amma kuma suna da awon annabi bayan manzo sallallahu alaihi wasallama. Su a wajensu manzo alaihi wasallam firar dinsa ta riga ta wuce. Mirza da ya zo, to shi ne annabi aka kada kararrawa ya shigo aji a wannan lokacin. Allah ya shirye da mu. To haka za ka gani mu'tazila kamar yadda na faɗa, su ma haka, khawarij haka suke. Khawarij tun a lokacin sahabbai suka bayyana. Nana Aisha suka ga cewa ta fito, suke ta wai ka ganta matar annabi ce, kuma ta fito, kuma Allah yana tawo karnafi biyu tukunna. Wai Nana Aisha za a faɗa wa karna, kila ma a ɗakin ta aka saukar da ita. To amma yanzu wai su sun fi ta fahimta alqurani, yanzu ita yanzu ta saba da dokar Allah. Wannan ittifaqin malamai, Nana Aisha ita ce mafi ilimin duk matan manzo alaihi salam, kai mafi ilimin da yawa daga cikin sahabbai. To amma yanzu Khawarij suna ganin ba ta fahimci wa karna ba, su suka fahimci ma'anar wa karna. Ka san yan kana kato, har yanzu akwai barbashi masu wannan, masu cewa wai ita mace fita uku Allah ya bata a duniya, fita ta farko daga cikin mahaifiyarta zuwa duniya, ta biyu daga gidan mahaifinta zuwa gidan miji, ta uku daga gidan miji zuwa kabari su kenan. Kaga akwai son zuciya da hauka a cikin wannan. Yanzu in ta kama rashin lafiya sai dai ta mutu a gida. Ba za a fitar ita neman magani ba. Uwarta in ta mutu ko ubanta ko suka yi rashin lafiya ba dubiya ba jaje ba ta'aziyya. Wannan haukan ya yi yawa Allah shirya. Abinda nake so in ce da Allah ke ta afa la ya tadabbaruna alquran, dole ya zama akwai at-tadabbur, duba na neman fahimta, kuma ana isti'ana da fassarar magabata. Saboda Allah ya ce wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda, sai ya ce wa yattabi ghayra sabilil mu'minin, sabiluhum shine abinda suka gado mana na sunna ta manzo alaihi salatu wasalam, abinda suka tafi akai. Dole ne zan fassara alqur'ani gwargwadon fahimtar sahabbai da tabi'ai. Idan aka ce karo da fahimtar su, to abinda za a dauka sunan sabata, Allah ya ganar da mu. To saboda haka Allah yake cewa afala yatadabbaruna alquran, shin yanzu su ba za su dunga la'akari suna kula da alqur'ani ba? Wannan yana nuna tadabburin alqur'ani da kula da shi da bibiyarsa yana sa dan adam ya samu shiriya mai yawa. Ibn al-Qayyim ya shaye maimaita wannan a cikin tafansa cewa tadabburin alqur'ani shine mataki na farko na samun shiriya. Duk wanda zai dinga bibiyar karatu a cikin natsuwa, a cikin tara hankali da hararo ma'anoni, to lokacin mutum zai fi imani da alqur'ani, ya fi karɓan dokokin da alqur'ani ya zo da su. Galibi mu matsalar mu a jamawa ne, yaren lalabcin masu yi mun koya, shi ma ba kowa ne ke samun imkaniya da zai nuna a cikin larabcin ya dinga gane abubuwan da alqur'ani yake cewa ba. To amma akalla idan zaka ɗebe kewa da maganganun magabata, kada ka yi ma'aya hawan ƙawara, ko ma littattafai tafsiran magabata ya suka fassara aya kaza, ya suka fassara jumla kaza, gaba kaza, to zaka dinga tara ilimi mai amfani, kuma ka fahimci wani sako alqur'ani yake dauke da shi. Wato duk mutumin da ya sami ɗanɗanar larabci da sanin gardinsa, wallahi ya fi kowa sanin mai ƙur'ani yake ɗauke da shi. Shi yasa za ka ga wanda suka ɗanɗani harshen larabci, wato za su ce idan ana karanta aya kaza ko ayoyi kaza, sai ka ji wato kamar ma za ka shiɗe, saboda yadda ma'ana mai ɗaukar hankali. Adi ibn Hatim al-Ta'i ya ce na zo wata rana Madina, na san manzo alaihi salam yana sallan magariba yana karanta waqur, naji ya koro ayoyi am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun am khalaqu as-samawati wal ard, balla yace dai sai naji kamar raina zai fita, saboda yanda ma'anonin alqur'ani suke ratsa ni. Shi yasa na faɗa muku akwai wani daga cikin wanda suke ba musulmi ba, yaje yayi wa larabci karatu na tsanaki, shi yasa shari'a ta Allah ce, yazo yake ta bibiya alqur'ani. Na faɗa muku wannan kissar in ba ku manta ba. Yace da ya karanta alqur'ani daga Baqara har Nasi, sai ya gamsa yace wannan alqur'ani ba maganar Muhammadu bace, tunda shi ba zai ce annabi ba, yace ba maganar sa bace. Yace dalili saboda ya karanta alqur'ani tun daga farko har ƙarshe, sai ya ga babu inda wata ƙwarewa ta ɗara wata ƙwarewa. Yace kuma an yi wahayin alqur'anin nan a cikin shekaru 23, shi ilimi a wajen mai shi nuna yake yi, kana ƙara karatu kana ƙara nuna a cikin ilimi. In ka yi rubutu a yanzu, bayan shekara 5 in ka karanta sai ka ga gyare-gyare kai da kanka, saboda kana nuna kai ma a cikin ilimin, sai ka ga ya kamata ka soke can, ka soke can, ka gyara can. Kuma yanzu wani wanda zai karanta rubutun da za ka yi a yanzu da bayan shekara 10, sai ya gane wancan na ɗan dagaji ne, wannan kuma na malami ne. Ya ce to amma alqur'ani tun daga farkon wahayi har ƙarshe ba inda za ka ce can ya fi can ƙwarewa, ko can ya fi can cinyewa. Ya ce to shi kuma a ƙara ilimi na da ya kasa na gaba, sifar ɗan adam ce. Shi ku Allah ba za ka taɓa cewa iliminsa wancan ya fi wancan ba, ko can ya fi can ƙwarewa. Ya ce sannan abu na biyu, yaga cewa tunda Qur'ani yake da wannan kwarewa da Muhammadu ya fade shi zai ce na sane ko dan ya ci ne ba zai zama yi wannan kwarewa kuma ya ce ta wani ba ce ah yanzu ya zaka zo aka nabaka Allahu ka zo ka samu kwanin ka na PhD ka yi rubutu ka nuna kwarewa ka ce ai PhD din ma ba ne nayi rubutun ba wani ne ya rubuta mu zaka yaje ka fadi wannan akwai yan wanki wanda yi musu ake amma sai ya ce na sane da yawa akwai daktocin zamani wanda wallahi ba shi ya rubuta ba wanka yayi ko aka wanko masa to amma kuma duk da haka zai zo ainihin da yayi rubutu wane PhD eh kanka dauka shi na wasa ne amma kuma ta gina bata shiga ba to yace to amma alqur'anin nan manzo Allah bai danga ta akan sa ba sai yace na Allah ne saboda ya yadda cewa na Allah ne yace kuma akwai wuraren da Allah ya masa fada wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdihi wa takhsha an-nas wallahu haqqu an takhsha wa law taqawwala alaina ba'd al-aqawil la aqadna min al-yamin kuma duk bai boye ba illa shi ne ba zai yadda akan tawaya ba to amma kuma din ya gama wannan kash bai musulunta ba sha nasarullahi salamatu alaihi ma'ana dai alqur'ani kwarewar da take ciki da hikimomin da suke ciki wallahi ya wuce hankali duk wani mai hankali duk rubutun da malami zai yi wallahi sai dai iya abinda Allah ya bashi yanzu ku duba fadin Allah wa lakum fil qisasi hayatun iya wannan gabar in kaga rubutun da malamai suka yi akan wannan sai ka dafe kai mai shafi 100 mai shafi 200 mai shafi wannan gabar fayyace ma'ana da fa'ida take dauke da shi saboda zance ne na Allah shi ne ubangijin halitta kenan yanzu Allah yana nuna mana ku koma ku fahimci alqur'ani in dai har kuna son shiriya kun taba jin kissan kwararren malamin lugha al-imam al-asmi'i wanda kamar yanda malaman tafsiri suke kawowa akwai lokacin da yaga wata yarinya tana rera waka balarabi ya ce sai ya ce qatalakin lahu ma afsahaki wato ka san akwai yaban bahaushe su malarabawa suna yi ka san bahaushe wai in wani ya burge sai ya ce shegewa ne wai wannan ya burge to su malarabawa suna yi kenan da yace qatalakin lahu wato kaman a ce Allah ya tsine miki ko Allah ya la'ance ki ma'ana dai yaban bahaushe irin dai a zage mutum wai ya burge yace ma afsahaki wa kaifa sahaki sai da sai haba bawon Allah ai in kana son fasaha je ka karanta alqur'ani yace tace yanzu ga aya guda daya tazo da umarni biyu hali biyu bushara biyu menene umarni biyu hali biyu labari biyu bushara biyu abu hudu tace Allah ya ce wa auhayna ila ummi musa an arbi fa idha khibti alayhi fa alqihi fil yam wala takhafi wala tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu min al mursalin tace in ka karanta zaka ga labari biyu ne bushara biyu hani biyu menene na biyu kaga wa auhayna ila ummi musa labari ne an arbi umarni fa idha khibti alayhi labari fa alqihi umarni wala takhafi hani wala tahzani hani inna raddu ilayki bushara wa ja'iluhu min mursalin bushara haya haya sai gyara zama wanda babban malami ne wato qur'ani Allah ya masa wani abu wallahi duk shekarun da kai kana karanta shi ko tafsirin sa akwai lokacin da zaka ji wani malami ya faɗi wani abu sai ka gyara zama yanzu da mu alqur'ani ya nuna wannan kai kuma kila ka sha tafsirin wurin Allah bai san kai da kai ba akwai lokacin da ɗaya daga cikin sahabbai ko kace tabi'ai Muhammad ibn Ka'ab al-Qurazi babansa sahabi ne wata rana sai wani yake tambayarsa yace ba ni labari dangane da sahabban manzo alaihi salam yace ni abinda nake nufi yaƙe-yaƙen da suka yi fitintinu sai yace ai sahabban manzo alaihi salam gabaki ɗayansu Allah ya gafarta musu da wanda ya kyautata da wanda ya munana duk Allah ya gafarta musu kuma yayi musu alƙawarin aljanna kuma wanda suka biyo su to su kuma akan sharadi sai yace kai a ina Allah ya gafarta masa habban manzon Allah gabaki da cikin Qur'ani yace to in kana karanta alƙur'ani Allah yace was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal-ansari وَالَّذِينَ اتَّبَعُوا بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا كاغا الله يتي والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار دسحبي غباكي دايا kuma sai yace wallazina tabauhu bisanin da wanda suka bi su da kyautatawa kenan tabi'ayya zuwa mu in ka bi su da kyautatawa ka shigo ciki inda mu da nawa ne baka shigo ciki ba mu an yi mana sharadi sai mun bi su da kyautatawa yace to Allah gabaki din sai yace yan aljanna ne yace wallahi sai da jika ban taba karanta alqur'ani ba kaman ban taba bin wannan aya kuma ya san karantawa to haka alqur'ani yake abubuwa da Allah ya saka a cikin sa shi kadai shi yake cewa afala yatadabbaruna alqur'an walau kana min ghayri allah lawajadu fi ikhtilafan katira mutane ba sa da aka rida alqur'ani ne da a ce daga wajen wani Allah yake to da ka samu tubka da warwara shi ku alqur'ani ko kaga kaman aya kaza ta ci karo da aya kaza kai ne ka fahimci wannan ba haka abin yake ba shekarar ce nake faɗa ga wasu daga cikin yanguwa Allah ya ƙara lafiya ga malamin Malam Abdulwahab Abdullah
amin
ina jin barako bara waccan wata jiha daga cikin jihohi wani dan qur'aniyun dan kana kato ya zama yayi tinga a wani wuri to sai jami'an tsaro suka ga wannan kada fa a zo a samu wani sabon Muhammadu Marwa jami'an tsaro sai suka kama shi ya nuna abinda yake akan hujja yake kuma yana da dalilai na alqur'ani jami'an tsaro suka tambaye shi yanzu ka yadda a tara malamai su zauna da kai idan sun zo da hujjar da ta fita ka za ka yadda ya ce ya yadda to ni ina daga cikin wani malam Abdulwahab ya tura a wajen alhamdulillah ya zama an samu akwai ɗaliban ilimi to daga cikin abin da aka yi masa aka ce masa to yanzu a cikin alqur'ani Allah yana cewa rabbul mashriqaini wa rabbul maghribaini Allah yana cewa fala uqsimu bi rabbil mashariqi wal magharib kuma ya ce rabbul mashriqi wal magharib mashariq da magharib duka jami'i ne mashriqaini magharibaini biyu ne mashriq magharib ɗaya ne to yanzu wannan ayoyin wacce ce ta soke wata Allah dai ya ce shine ubangijin mafadar rana ɗaya mahudar rana ɗaya kuma ya ce shine ubangijin mahudar rana biyu mafadar rana biyu kuma ya ce shine ubangijin mafutar rana da mafadar rana mafuta ɗaya ba biyu ba ce biyu kuma ba adadi bane barkatai to yanzu wannan ayoyin ka fada wacce ta soke wata in kuma duk suna aiki to wata aya ce ta fayyace su a cikin Qur'anin sai ya shiru to sai aka yi masa bayani cewa to aya kaza ga abin take nufi kaza ma kaza wallahi shi da kansa ya shiru ya ce to shi dai yanzu ya yadda karancin ilimi ne yake damunsa wannan tattaunawa tana da yawa ayoyi da yawa aka kawo masa na Qur'ani aka ce ya fayyace cikin Qur'ani wallahi ya kasa ma'ana shi alqur'ani ko kaga kaman wata aya ta yi karo da wata to kila ilimin ka ne bai kai ba idan ka ne bai kai ga bayanan malamai yadda aka fayyace ayoyin ba amma babu yadda za a yi zancen Allah wani ya ci karo da wani abadan. Haka nan duk wani hadisi na manzon Allah ingantacce, ko ka fahimci wani ya ci karo da wani, to kai ne ka ci karo da kanka. Amma ayoyin suna nan yadda suke ba wadda ta ci karo da ƴan uwarta. Allah ka datar da mu. To Allah sai ce am ala qulubin aqfaluha, to ko ko shin zukatan akwai wasu zukata ne wanda akwai wasu makullai da aka kulle su. Malaman tafsiri anan suka ce nan an ce am ala qulubin aka kawo na kira, to wala alla ana nufin cewa akwai wasu zukata na musamman waɗanda da su ake. Misali Allah ke cewa innal ladina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tundirhum la yu'minun, su kafirai duk ɗaya ne a wajensu, ko kai musu wa'azi ko kada kai musu ba za su yi imani ba. To kafirai nawa kuma suka musulunta? Kafir ya taɓa musulunta ko bai taɓa musulunta ba? Suna ta musulunta. To kuma Allah ce innal ladina kafaru sawa'un alaihim, kenan waɗansu kafirai ne na musamman, ba duka kafirai ake magana. Akwai waɗansu wanda shakawa ta yi rigayi a kansu, to waɗannan su ake magana. To a nan ma sai malamai suka ce akwai waɗansu zukata wanda kangararsu ta kai har an sa ‘yan makullaye an kulle su yadda za a kulle shago ko wata ƙofa, kafirci da shirka da dattin da yake ciki ba zai fita ba, sannan alkhairi komai ƙanƙantarsa ba zai shiga ba. Ya ayyuhal ladina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yaqulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tushrun. Allah ya kira masu imani yace ya ku masu imani, istajibu lillahi wa lirrasuli, ku amsa kiran Allah da manzo yayin da ya kira ku zuwa ga abin da zai raya ku. Ma'ana in ka ji ana wa'azi qala Allahu qala rasuluhu, yi kokari ka kai kanka, domin can za ka ji abin da zai baka rayuwa ta har abada. Allah sai ya kawo wato narko, sai ya ce wa alabu ku sani, ma'ana in har ba ku je a wajen abin da zai rayar da ku ba, to fa daga cikin ayyukan Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi, shi yake shamaka cewa tsakanin mutum da zuciyarsa. In har ka kuskura Allah ya sa wani kandagarki, wata katanga tsakaninka da zuciyarka, to ka tashi daga aiki. Kenan ashe akwai lokacin da dan adam har zai kai wannan matsayi, wato da alkhairi da sharri mataki ne. Duk lokacin da kake alkhairi kana yawaitawa, to zaka kai wani mataki har Allah ya buga masu tam, kai mutumin kirki ne kuma har abada ba za ka tsiyace ba. Haka nan sharri in mutum zai ta yin sa ba zai daina ba, to shi ma zai kai lokacin da za a buga masa bakin sa tam, daga nan ya tashi daga aiki. Manzo alaihi salam yace alaikum bisidiki fa inna sidika yahdi ila albir wa inna albirra yahdi ila aljanna wa la yazalu ar-rajulu yasduku wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba inda Allahi siddiqa wa iyyakum wal kadhib fa inna al kadhiba yahdi ila al-fujur wal fujur yahdi ila an-nar wa la yazalu ar-rajulu yakdhib wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba inda Allahi kadhaba. Kun ga wannan hadisi ya tabbatar da abin da muka faɗa. Manzo alaihi salamu yace na rika sheku gaskiya, saboda gaskiya tana kai mutum zuwa ga har ya zamo mai da'a ga Allah, ita kuma da'a za ta kai ka har ka shiga aljanna. Mutum ba zai gushe yana gaskiya ba, yana kwatanta gaskiya har sai an rubuta a wajen Allah wane mai gaskiya ne. Kuma wallahi daga ran da aka rubuta ka kai mai gaskiya ne, kakarka ta yanke sakoki ba saka ba. Wato wannan yaren ba da yawa suka san shi ba. Kun san akwai saka da ake irin ta da tazari, to kakanninmu mata su suke yi, idan yatuma ta yanke saka za a kai kasuwa a sayar. To ana sayarwa, ‘yan kudin sai jikoki su zo su yi ɓeta duk su kwashe kudin. kakarsa ta yanke saga ta sai sun samu kudin kashewa, to shine ake cewa kakarka ta yanke saga. To saboda haka in Allah ya sa aka rubuta ka siddiqan, to wallahi shikenan ka ci nasarar da ba ta biwa. To a gefe da sai aka ce da kuma a hiyar dinka da kariya, domin kariya tana kai mutum zuwa ga fajirci, shi kun fajirci zai tanka da kiyar mutum gidan wuta. Mutum ba zai gushe yana kariya ba, yana kwatanta kariya har sai an rubuta a wajen Allah wani makareci ne wani iyazu billah. Daga ran da kuma aka samu wannan matsalar fito faka tashi daga aiki, Allah ya kiyashe mu. To shi yasa Allah subhanahu wataala sai ke cewa am ala qulubin aqfaluha, shi koko akwai wa'ansu zukata ne wanda har sun kai matsayin an kulle zukatan da makullai, wanda sharri baya fita alheri baya shiga. Idan sai Allah ke cewa wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa in yaraw sabilar rushdi la yattakhidhuhu sabila wa in yaraw sabilal ghayyi yattakhidhuhu sabila dhalika bi annahum kadhabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Nas'alallahu salamatu wa afiya. Duk lokacin da aka rufe zuciyar mutum, to wallahi ba alherin da zai gani ya dauke shi a matsayin alheri, kuma ba sharrin da zai gani ya dauke shi a matsayin sharri. Mun sha buga misali akan wannan, Allah ka datar da mu. Sai Allah subhanahu wataala yake cewa innal ladina
إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم.
Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa innal ladina irtaddu ala adbarihim, wanda ya zamo sun saka giyar baya min ba'di ma tabayyana lahumul huda, bayan gaskiya ta bayyana gare su, ash-shaytanu sawwala lahum, to shedan shine wanda ya kawata musu miyagun ayyuka, wa amla lahum kuma yayi musu ainihin shibta. ذلك وأن يفعلني بأنهم سبوا رسو قالوا للذين كرهوا ما نزل الله ثم فتاذا وأن سكا كامة أبن ألا يسوكر سكا رسو سنطيئكم في بعض الأمر زام مكبيي أتكن ساش وإنس الأمر والله يألم إصرارهم ألا ينسن وينسو. وأن سنفي دع الله سبحانه وتعالى يفتا يتي إن الذين ارتدوا, wanda ya zamo sun yi ridda, ala adbarihim suka koma bayansu. Radda ya ruddu, in aka ce radda kaza ya dawo da kaza, da kaza yana gaba sai aka dawo da shi baya. Ita ridda kaman sa wato wata giya ce ta reverse, ka tafi kana cikin musulunci tsindin, Allah ya kiyaye, sai wata magana ko wani aiki ya mayar da hannun agogo baya, mutum sai sa giyar baya sai ya fice daga wannan da'ira, shikenan kuma sai aka rufe. Nas'alallahu salamatu wa afiya. To Allah sai ce innal ladina irtaddu, wanda ya zamo sun yi ridda. Me ake nufi da ridda? Ridda shine fita daga musulunci ta hanyar wata magana ko wani aiki. Malamai suke cewa shi musulunci wata da'ira ce wacce Allah ya saka bayi a ciki lokacin da suka shiga addinin musulunci, duk zagayen da za su yi a cikin wannan da'irar suke. To amma akwai wani aiki ko wasu ayyuka ko wasu maganganu wanda za su iya fitar da mutum daga wannan da'ira. Malamai sun yi babubbuka na ridda, babi wanda yake nuna ayyuka da maganganu wanda in mutun yayi wannan to ya fita daga addinin musulunci sai dai malamai sun ce ba haka kawai daga mutun ya fadi kalma ta ridda ko yayi aiki na ridda ba tare da ya kudurce wannan ba zai fice daga addinin musulunci wannan bai daga cikin adalcin da musulmi da musulunci yayi ma ƴaƴansa akwai lokacin da mutum zai fada akan kafirci kafirci bai fada akan sa ba ta fuskar aiki ko ta fuskar magana ibnu taymiya rahimahullahu ta'ala yana cewa da yawa mutum zai fada akan kafirci bai fada masa ba zai fadi kalmar kafirci bai kafirta ba akwai misalai da yawa yake cewa abubuwa ne guda uku sai an kawar da su daga dan adam na farko wannan kalmar ba ya fade ta bane yana jahili bai san ma'anar ta ba sannan kuma ba su bulda baka bane sannan ba tilasta masa akai ba wannan abubuwa sai an kawar da su ba jahilci ba su bulda baka ba tilasta akwai lokacin da mutum za a tilasta masa kalman kafirci ya fade ta ko a tilasta masa aikin kafirci ya aikata amma bai kafirta ba wannan da nassin alqur'ani man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم الله سبحانه وتعالى yake cewa duk wanda ya kafirce da Allah bayan imaninsa to hukuncin sa ya kafirta amma illa man ukriha sai dai wanda aka tilasta mawa da wani zai zo ya daga makashi yace ka ce ka kafirce wa Allah da manzo ko ka zagi Allah ko ka zagi manzo ko ka zagi alqur'ani in fa haka balalle zai kashe ka kana da zabi in karfin halinka ya kai ka ce ba za ka yi ba komai ta fanjama fanjama to shikenan in an kashe ka kai shahada amma idan karfin halinka da karfin imanin ka bai kai ba to musulunci ya baka dama ka aikata dai daga cikin sahabbai Ammar bin Yasir in ban manta ba akwai lokacin da yayi ya ma'aikin Allah akan zo a tilasta mu mu faɗi maganar da in mun faɗa mun san mun fita daga cikin musulunci ko mu yi batanci gare ka ko wani abu ya ma'aikin Allah akan tilasta mana ina mafita sai yace manzon Allah yace to idan aka tilasta muku ka faɗa ya kuke jin zukatanku suka ce muna jin muzikatan mu suna dan kan imani ba wani canji sai ce to gobe ma in an tilasta ku yi irin abin da kuka yi ma'ana an ba su dama wannan gaba tana da fadi an nuna mana lokaci sai dai mu tsaya anan abin da muka yi daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu lada abin da muka kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kuskuren ya ganar da mu daidai din Allah subhanahu wataala ka ba mu lafiya da zama lafiya ka nuna mana gaskiya gaskiya ce